Wasu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Assalamu alaikum muryar Amurka. So nake a yi mun ƙarin haske kan man da jirgin sama ke amfani da shi. Wai shin menene bambancin shi da man fetur ko iskar gas, ko ya ake haƙo shi? Mai tambaya Ado Turaki Askira, jihar Borno, Najeriya. Sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa, wai dan Allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki, kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu? Idan an tuna, mai tambayar shine Alhatu Manjus Gobir Samaru, bus stop Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan man jirgin sama. Idan Ado Turaki Askira na tare da mu, ga ansar da wakilin muryar Amurka mana Mustafa Nasir Batsari ya samo daga shugaban kungiyar dalalan mai na depo din mu na jihar Niger, Najeriya, Alhaji Adamu Ahmad Erana, wanda yace
man jirgin sama wani abu ne da ake samun sa a cikin mai shi kanshi, ko in ce a cikin crude. Crude oil in an haƙo shi kasan ana zuwa da shi refinery ne, in an kai shi refinery a yi refining, a tace a samu petrol, a kuma tace shi a samu diesel, a kuma tace shi a samu kanangir, sannan a tace kanangir kuma a samu man jirgi.
Ok, da shi man jirgi ba daban ake haƙo shi ba ke?
Ha, duka a cikin crude ake samun shi, cikin crude ake samun shi, babu wani haƙo shi daban.
To mene bambancin shi da mai na mota?
Ha, bambancin shi kenan, ai kaga shi yana da is lighter.
Ok, bai da nauyi.
Bai da nauyi, shi bai ma kai nauyin kanangir ba, tunda kaga sai an tace kanangir ne ake samun man shi. Shi yasa ake ce mishi aviation fuel, ko kuma a ce mishi aeroplane kero. Daga kananzir ne ake tace shi, sannan a samu wannan aviation fuel
din. Wato shi sai an cire kananzir daga cikin
kananzir, daga cikin kananzir. Wanda in an cire kananzir, to a cikin kananzir din in ana so a tace shi, shi za a tace shi yau a samu wannan man jirgin sama.
To shi ya tsarin sai da shi yake ga jirage, shi ma suna da gidajen mai ne kamar yadda masu motoci.
Gidajen mai kamar yadda motoci suke da shi. Amma kamar multinational companies irin su Corn Oil, irin su AP, irin su Wando da sauransu, in ka lura za ka ga in ka tashi shiga jirgi za ka ga ɗan tox ɗinsu ƙanana, sun ɗan je jikin jirgi da pipe ɗinsu suna refoiling na jirage. To yawancinsu su ne ke amfani, su ke sayan shi, su ke saidawa kuma.
To shi a tsarin farashin shi yake kamar shi mai da ake saida mai wannan haka?
Farashin shi yadda ake saida mai haka su ma suke saya, kuma ya danganci lokaci. In ya yanke su yadda kam, yadda ka samu kuma kaga shi ne kai ma za ka saida.
To da yana da tsada ko ku arhani?
Kai kuma yanzu arhani yake kake ganin an baka jirgi a ce sai ka biya wata kusan 150,000 daga nan zuwa Kano sai ka bada 60 ko 80 wata fa'a. To an da suna samun shi da sauki, dole shi kanshi jirgin abin da shi flat din shi ya sauki.
Kamar kai yanzu ka ga haka, idan kana so ka fara sai da man jirgi ya za ka yi?
Sai in koma NNPC in ne yanda suke yi. Dole za ka koma NNPC ne ka nemi guidelines din su na sai da man jirgi. To kaga kuma ba za ka sai da man jirgi a filling station ba. Sai dai ka koma ka gina tank farm a jikin airport. To a nan ne za su iya zuwa su yi requesting suna son lita kaza na man jirgi, sai ka ɗauka a mota ka kai ka je ka zuba musu, su biya ka kuɗin ka, kuma ma kafin su je su zuba maka ai ka ba su kuɗin su. Sai dai kuna da wani shiri ne na daban, kuna da irin wannan interrelationship din, to sai su ce ka kawo musu, ka kai musu, bayan ka kai ko lita nawa suka sha sai kai musu transfer din kuɗin su. Wannan kuma wani abu ne daban.
Kenan tsarin sai da shi ya fi wanga na kuwa halaye.
Ha, bayan ya cewa tun da ban san yadda ake yin shi ba. Ko mu din ma ai sai ka bi ta NNPC. Ka bi daki haka kai ga yadda za ka zaka iya sai da petrol. To su ma haka din ne, sai ka bi ta NNPC, ka bi ta DPR, duk ka bi dai wurare da yawa. A kaga ko gas, shi ma dole sai ka bi ta NNPC ka nemi wannan, sannan ka dawo wurin DPR su baka lantsin sauransu. Haka abin yake.
Amma yanzu kamar shi yana da hadarin kama da wuta kamar yadda fetur yake.
A'a, hadarin kama da wutan shi ai shi ne inda jirgi ya hatsari.
kai
ka san inda ya hatsari ka ji an ce tankin nan ya fara daukan wuta to ai kaga hatsarin shi duk daya ne da kowane petroleum product ya fi kowane ma mai hatsari domin it is lighter
wato bai da nauyi
ya fi kowane daukan saurin kamun wuta
to me yasa ake cewa man jirgi yayi karanci kaga har babu ana
ma ba a rima garin ka kuma ya koma ba kenan man jirgi yayi karanci din ba a refining in ba a refining waje ake zuwa a so yanzu ba ga diesel an ce yayi karanci ba din ba a refining ne ana zuwa Russia ne a so Russia kuma sun shiga wani yanayi tsakanin su da Ukraine dama suke tura mana diesel din kuma babu baka ga yanzu diesel nawa ake sayar da diesel kusan 800 to man jirgi ma ban sani ba ko yana nan ya kai 800 ko bai kai ba ko ya wuce Allahu a'lam tunda ba yanayi ba gefe na ba so ban san me suke ci
sai kuma kashi na biyu na ansar tambaya kan matasan da suka samu damar shugabanci a duniya da kuma yadda salon shugabancin nasu ya kasance idan Malam Alhatu Manjas Gogor na tare da mu ga kashi na biyu na ansar da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara ya samu daga mataimakin farfesan tarihi Salisu Bala wanda zai tsora daga inda ya yi ta zayyana kasashen da aka samu shugabanni matasa da cewa
so akwai kasashe da dama irin waɗannan sannan akwai kasar Costa Rica ita ma an samu irin wannan wannan a Costa Rica shugaban kasar a wannan lokaci labor minister ne ma'ana ministan kwadago na wannan lokaci amma kuma ya ci zabe kuma ya zama shugaban kasa a watan Mayu ne shekara ta 2018 shi ma kuma yana da shekara 38 a wannan lokaci ya zama shugaban kasa sannan akwai Kosovo kasar Kosovo ita ma wata kasa ce a cikin yankin Turai ita ma wannan kasa ta yi dace lokacin da shugabar kasar wata mace wanda ake kira Vijosa Osmani ta zamanto shugaban kasa wanda ta hanyar zabe ma'ana ta hanyar demokradiyya aka zabe ta ta zamanto tana da shekara 38 a wannan lokaci aka zabe ta matsayar shugaban kasa sannan akwai wannan mutumin da yake kamar wasu mutane suna yawan ce mishi kamar dan tarihi ma'ana Kim Jong Un na kasar North Korea idan mutane ba su manta ba kasar North Korea kasa ce wacce manyan kasashen duniya na wancan lokaci bayan yakin duniya na biyu an gama yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 to a wannan lokaci duniya sai ta shiga wani babi sabon babi na tarihin yakin cece-kuce amma da yawa malamai suna cewa yakin ba ko ina ne aka yi yakin cece-kuce ba na siyasar duniya akwai inda aka gwamza musamman a wani yanki da ya shafi Berlin na kasar Germany an yi gumurzu kafin aka zo aka kwace wani yanki Berlin ita kanta sai da ta kasu kashi hudu kasar England na da kaso Faransa na da kaso da sauran Russia da sauransu so sannan a North Korea shekara 1950 zuwa shekara 1953 a nan ma manyan kasashen duniya kamar Russia da America sai da suka hada yan kasar yaki a wannan yaki na yake kira Korean War sai da kashe kusan mutane miliyan uku ka duba 1950s aka kashe mutane miliyan uku wanda ya jawo rabuwar kasar gida biyu North Korea da South Korea to shi Kim Jong Un din nan shi ne aka haife shi a 8 ga watan 1 na shekara ta 1983 sannan kuma yana da dan shekara 39 ya zama shugaban kasa a 13 ga watan Afrilu na shekara ta 2012 sannan ya gaji kakan shi banda uba ya gaji a kidu ne na kakan shi domin kakan nashi shi ne Kim na biyu Kim Sun na biyu a lokacin shi ne a shekara ta 1948 ya rayu har kuma ya kafa kasar wato ita wannan Koriya ta Arewa sannan bai bar mulki ba shekara ta 1994 sannan uban shi wannan din ya gada sannan shi wancan kakan nasu shine sai ya zama shugaban kasa na farko a wancan lokaci sannan a wannan lokaci kuma ya dauko a kidu ya tsallake wasu daga cikin tsare-tsare da uban shi yake dauko a kidu irin na kakan shi na maganar duk wanda ya yi mishi misali idan aka samu mutum ya saci kudin kasa ko ci a harbe shi ko a race mutum to shi wannan ya dibo irin wadannan akido wannan irin mulki ne wannan wato in ka ce an gada sai kamar mulki ne irin na tsarin sarauta ko soja ne ko demokradiya ba abin da baba a ciki domin ƴan su suna shiga sojoji kuma ba tsari ne irin na demokradiya da aka santa na Turai ba don su suna ma kyamar irin wannan tsarin su kamar yadda na faɗa Kim Sun din nan na biyu wanda shine kakan wannan Kim Jong Un din ka gane shi ne kafa kasar shekara lokacin da suka rabe aka wannan yakin shi ne imagine a matsayin shugaban kasa na farko to sai zaman to bayan ya mutu sai dan shi ya gaje shi baban wannan to shi kuma wannan sai zai gaji baban shi to ba tsari ne irin na mulkin demokradiya na turan yamma kamar yadda aka fadi ba to bayan nan tun daga wancan lokaci kamar yadda na faɗa ya hau mulkin kasar shekara 13 ga watan Afrilu na shekara ta 2012 har zuwa yau kenan ka gani kaga ya shekara 10 yana kan mulki kenan dan lokaci kadan so wannan lokaci an samu ci gaba sosai na farko ya ta samu karasar da project din kera makaman nuclear mai dogon zango wanda aka fara shi tun lokacin da baban shi ke da rai
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na uku na ansoshin tambaya kan shugabancin matasa a kasashen duniya da kuma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Alhaji Adamu Ahmad Erana da mataimakin Profesa Salisu Bala da wakilan muryar Amurka Isa Lawan Ikara da Mustapha Nasir Batsari da wadda ta hada mana sautin Julie Lagos Gresham da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalamu.